Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Sannan kuma za a iya sauraro ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali tare da Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, za ku ji kiran da a ci gaba da yin addu'a da wani basaraken gargajiya ya yi. Sannan kuma albarkacin wannan watan Ramadan, za ku ji tasirin azumi. Kada kuma a mance, yau rana ce ta bayyana ra'ayin da mutum ya ga dama, amma sai bayan mun buɗe layukan waya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoto cewa dubin dubatan mutane da suka rasa matsugunansu a arewa maso gabashin Najeriya suna fama da ƙarancin abinci. Ingancin harkokin tsaro da aka samu yanzu yana ba da dama ga cibiyoyin agaji su iya isa yankunan da a lokutan baya ƙungiyar mayaƙa ta raba su da sauran al'umma. Kakakin ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin ƙai, Jane Lacker, ya ce ma'aikatan jin ƙan da suka koma yankin sun bayyana irin barna da kuma halin kunci da mutane ke zaune a ciki. Ya ce suna matuƙar fama da ƙarancin abinci, yayin da kimanin mutane 500,000 suke buƙatar tallafin abinci cikin gaggawa. Ya ce galibin mutanen yankin manoma ne, idan aka raba su da gonakinsu kuma ba za su iya noma abincin da za su ci ba, babbar damuwa suka shiga. Kwanaki biyu da suka shige, jami'in kula da ayyukan jin ƙai ya ba da tallafin $13,000,000 domin tallafawa 'yan gudun hijiran, abin da ya bayyana a matsayin somantaɓi tunda wannan ƙungiya ta Boko Haram ta fara kai hare-hare. 'Yan jaridan Afirka ta Kudu sun shiga titunan birnin Johannesburg da Cape Town yau Juma'a, suna zanga-zanga ƙin amincewa da abin da suka kira yunƙurin hana su gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba da hukumar kula da harkokin kafofin sadarwa ta ƙasar ke yi. Ana kushewa hukumar kula da harkokin watsa labaran Afirka ta Kudu sabili da waɗansu matakai da ta ɗauka kwanan nan da suka haɗa da dokar hana manema labarai ɗaukar rahotannin tashin hankali da lalata ƙaddarori lokacin zanga-zanga da kuma hana su yayata kushewa hukumar da ake yi. An dakatar da aƙalla 'yan jarida SABC kwanan nan sabili da taurin kai da jayayya ko kuma tuntuɓar kafar watsa labarai ba tare da izini ba, kamar yadda hukumar ke cewa. Keta doka ta ƙarshe na nufin 'yan jaridan sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu ga waɗansu kafofin sadarwa. A farkon wannan makon shugaban hukumar ya ajiye aiki, inda a cikin wasiƙa ajiye aikinsa ya ce abin da ke faruwa a SABC ba daidai ba ne, kuma ba za a ci gaba da yin haka da shi ba. Hukumar SABC dai ta yi ta musanta cewa tana ƙoƙarin tsangwamar manema labarai ne. To, kuna shan labaran nan daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban alƙalin Amurka Loretta Lynch ta ce za ta karɓi shawarwarin ƙwararru a fannin ayyukan gwamnati da kuma jami'an binciken gwamnatin tarayya dangane da amfani da email ɗin ƙashin kanta da Hillary Clinton ta yi lokacin da take aiki a matsayin sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ana kyautata zaton jami'an hukumar bincike na FBI za su kammala bincikensu nan ba da daɗewa ba. Ƙwararru a fannin harkokin shari'a sun ce ba su zaton za a tuhumi wadda ake kyautata zaton jam'iyyar Democrat za ta tsaida takarar shugaban ƙasa da wani laifi da take jawabi a wajen wani taro a Colorado yau Juma'a. Lynch ta jaddada cewa ƙwararrun jami'an gwamnati suna gudanar da binciken ƙashin kansu, abinda kuma suka fara yi tun ma kafin a zaɓe ta lauyar gwamnati. 'Yan Afirka suna daga cikin rukunin 'yan asalin waɗansu ƙasashe da ke Amurka, kuma da dama suna shiga harkokin siyasa yayin da suke ƙoƙarin sajewa da sabon yanayi da suke ciki. To, ko da yake baƙi 'yan ƙasar Afirka ƙalilan ne daga cikin adadin Amurkawa, sai dai yawan su na rubambanya tun daga shekara ta 1970 a shekara ta 2013 ma adadin baki yan Afirka dake zauna a Amurka ya kai miliyan 1,800 wanda ya ninka adadi da ake da shi a shekara ta 1970 na yan asalin Afirkan 80 bisa ga rahoton da cibiyar nazarin adadin jama'a ta wallafa a shekara ta 2015 kimanin yan Afirka miliyan 2 da aka haifa a kasashen ƙetare dake zauna a Amurka sun kai kashi 4.4 na adadin wato cikin 100 na adadin makin da bakin da ke zaune a Amurka a shekara ta 2013 sai dai ra'ayoyin siyasa yan Afirkan da suka fito daga kasashe daban-daban ya bambanta injini Akute shugaban daraktan dandalin baki yan asalin kasashen Afirka yan Afirka dake Amurka galibi sun fito ne daga Najeriya da Ethiopia da Ghana da kuma Kenya waɗansu musamman Ethiopia sun komo wato America ne da zama sabili da tashe-tashen hankali da suke fuskanta a kasashen su.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da wannan rahoto da Hassan Umaru Tambo da ya aiko a kan kiran da wani basaraken gargajiya ya yi wa 'yan Najeriya.
Basaraken gargajiya Chief Hussein Abubakar, Sarkin Yamman Kefi Galadiman Akinyele Ibadan, ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da sauran kwanakin azumin watan Ramadan su yi wa ƙasa da shugaban ƙasar addu'o'i.
Ban kira da zama 'yan Najeriya shine a yi ƙoƙari kafin wannan wata mai albarka ya wuce a yi addu'a wa ƙasa kuma a ma shugaban ƙasa addu'a Allah Ubangiji ya faitar da shi daga cikin halin da muka samu kanmu domin yanda ya zo ya samu ƙasan shi kansa na san yanzu bai zata da samu ƙasan haka ba. Saboda ka 'yan Najeriya su yi haƙuri su taimake shi da addu'a domin an yi ciwa-ciwon yayyawa abun ma kai sai dai ta Allah.
To kuma me zaka ce a game da rigangimin makiyaya da manoma?
Wannan rigima abu ne wanda tuntuni an ta kafa kwamitoci ya za a yi da Fulani. Kwamitoci da yawa sun ba da recommendation sun ba da sharawari kekebe musu wurare. Yanzu an wayi gari gashi nan kabilanci ya shiga cikin rigima. Wace jihohi su ce su ba su yadda ba, kar a bi musu hanyar su da shanu, su ba su ba gwamnatin tarayya ba. To saboda kana kira ga shugaban kasa ya kira gononin Najeriya nan gaba daya ya nuna musu kasan ce fa ake bukata ta zauna lafiya su kuma Fulani ina ba su shawara dan Allah dan Annabi don zaman lafiyan kasan nan su tabbata suna cintance Fulani daga cikin su domin yawanci akwai bakin Fulani daga Niger daga ina ne daga Chad sun shigo kasan nan suna kashe mutane ba kai ran ba dalili in an tashi kuma za ce Fulani Najeriya ne.
Akwai wata babban matsala da ke damun Najeriya a game da watan tsagerun Najeriya Delta. A matsayinka na basaraken gargajiya, ya kake kallon wannan matsalar?
Bunda nake ganin shine an riga an yi mistake. Wato kuskure da aka yi shine tun marigayi shugaban kasa Abacha ya dauki mataki daga kan sare ruwa. Daga nan an ci gaba da duk wanda ya taso akan arzikin kasa ya ce kayansa ne a yi maganin sa. To sai aka yi suru. Ana nan kuma Allah ya ji kan rai marigayi shugaban kasa Umaru Yar'Adua da zuwa kuma kayan mu sai ya ce kayansu ne har yayi musu sabon ministry. To saboda haka ya za a zauna lafiya. Kuma duk abubuwan aka ba shugabannin su gononin su a kai musu an taba kafa komiti a je a duba kayan nan ya kai gida.
Wasu gwamnonin Najeriya kamar kimanin 27 ba sa iya biyan albashi wanda ya sa ma'aikata da dama na jihohi da yawa suna yajin aiki. Shin ana ka gani wannan matsalar ina take?
Babban matsala shine mai girma shugaban kasa ya kuskure zuwansa da ya fara ba su bailout sai a kafa komiti a bincika su kudaden da gwamnatocin da suka wuce daga Jonathan da su wadene da aka ba su da suka hada hadda John account me aka yi da shi kafin a kara musu wani an ba su bailout din nan wa'ansun su yawancin su sun je sun sai kaddarori da shi suna ganin killa ma gwamnati ba za ta kai ko ina ba su sun sallami kansu.
Man fetur ya dade da fado kasuwannin duniya wanda hakan wato ya jawo lalacewa tattalin arzikin Najeriya da wasu kasashe. Ina mafita?
Ai babban mafita a dawo abu guda biyu. Na farko maganan gona, na biyu a dawo ma'adanan nan gamu da su marble gamu da su lead gamu da su tin gamu da su iron a birgice amma gononin nan sai dai wi a wuce Abuja a karfin subvention to fa ga dare yayi kuma a nemi wanda suke harkar ma'adanan ai zama da su ba mutane kawai za su shiga computer su rubuta su ai kaza an yi kaza ba waɗanda suke aikin suka san menene aikin menene mafita in an zo fannin gona a neme su in an zo fannin ma'adanai a nemi wanda suke aikin.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan. To kafin mu bude layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku a shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kiran mu ta farko a yau ta fito ne daga Fitiscom. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam rahmatullah.
To dawa muke magana.
Mai magana Alkasim Alimai Gogul daga Fitiscom. Sanda kuma tandari.
To me an ra'ayinka yau?
To ra'ayina ina so in bayyana akan gwamnatin mu ta Yobe. Wanda ta rike mana dan majalisar mu na Fitiscom local government ta hana shi komai. Wanda mu kuma masa uzuri sakamakon wannan shi kadai ne dan majalisar mu na PDP a Damaturu. Wanda akwai wani
to da alama mun katsa wannan daga Fitiscom Barin mai bannin Kebbi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh. An sharuwa lafiya?
A mutukunna ku dai kuka sharuwa.
Gaskiya ne.
Mu da sauran tafiya.
Lafiya.
Lafiya kalau. Alhamdulillah.
Dama ta gudunmuwar da nake so in bayar game da shugaban kasa.
To malamin baka faɗi sunanka ba tukunna ko?
Yusuf Siniya Direba Kola Birnin Kebbi, Kebbi State.
To. Muna jinka.
Ra'ayina a taimaka ma shugaban kasa da addu'o'i game da halin da kasar nan take ciki. Abubuwan sun riga sun tabarbare da yawa ta kowane fanni, kuma mutane mai koyon samu goyon baya wanda ya kamata sai gashi abin bai samu ba. Wayanda aka tare da shi ba za su ba shi goyon baya yadda ya kamata ba. Haka a ci gaba da addu'a, Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ya ba shi lafiya. Ya abin da zan faɗa kenan.
To amin sun ma amma mun gode. To Sudan muna ji yanzu kuma sai kasar Sudan ko? To da alama wayar ta Sudan ta katse. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun buɗe layukan waya domin duk wanda yake son ya bayyana ra'ayi.
Nigeria.
Daga ina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, nace daga ina?
Daga Muhammad ne daga Niger State.
To muna jin ka Malam Muhammad, me an ra'ayinka?
Ra'ayina ina kiran al'umman Fulani makiyaya daga wannan ƙasa ta mu baki daya.
To mun muna jin ka, ka gama ra'ayin ne?
A kiran da nake wato wannan kungiyar ake a nan jihar Niger. Kina ji na?
Muna jin ka.
To ina neman haɗin kan Fulani baki ɗaya a fito a ba da goyon baya a kan wannan ƙungiya baki ɗaya.
To Allah sa wa'anda kai kira a gare su sun ji. To daga jihar Naija, bari mai jihar Plateau. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina gaji a aiki?
Alhamdulillah.
To Bala Komanda ne daga garin Plateau, garin Bukur.
To Malam Bala Komanda, me an ra'ayinka?
To ra'ayina ita ce ina kira ga gwamnan jihar Plateau, tsakani ga Allah mutane da yawa mun zaɓe shi, to kuma mu har yanzu ayyuka dai ba mu ga ana yi ba. Saboda inda muke gaskiya mun yi zaɓe, mun fito kwanmu da ƙwarƙwata mun zaɓe shi, kuma mu har yanzu ba mu ga an zo an mana waɗansu gyare-gyaren da yake damun al'ummanmu ba. To shi yasa nake neman cewa gwamnatin Plateau ta san da cewa fa an zaɓe ta, kuma nan gaba ma akwai zaɓe nan gaba.
To muna fatan Malam Bala Komanda, wanda aka bayyana wannan ra'ayi, don su san ji. To daga Plateau, bari mu yi jamhuriyar Niger ko kuma jihar Niger. Salamu alaikum. To gashi mun sami kira daga Bayelsa, layin Niger ya katse. Salamu alaikum. Yawa ka kashe rediyonka. Wa alaikum salam.
Ina aini.
Lafiya, in rediyonka tana kunne da Allah ka kashe ko in kana sa a je ka so.
Na ji kashe. Na kashe injin na a cikin Instagram.
To da wa muke magana?
Hayatu mazaunin ka Bayelsa.
To me an ra'ayinka yau?
Ra'ayina ina so a isa min daga sakona daga Aminu Samuel. Shin kamar 'yan birni ɗaya sun ka zaɓe su, ko ko su 'yan ƙauye ba su da haƙƙi a gare su? Na Hajiya nan Bayelsa lokacin zaɓe na biya kuɗi na mota zuwa dawa don mu zaɓe su. Duk iyali na wallahi cikin rana mun kai tuntunu. Wallahi ni ji ko kuɗin da aka ba su a titi ban samu ba don dai mu dage dai na canza dai azzaluman dai.
To muna fa.
To
amin, muna fatan shi gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambo ya ji wannan sako naka. Mun gode kuma da wannan ra'ayi.
Na gode aja.
To za mu sake koma a Kebbi. Salamu alaikum.
Amin alaikum salam.
To muna jin ka.
Ajaji mai, kuna magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri.
To ɗan Asabe, yau me an ra'ayinka?
To ra'ayina dai ina so in nuna goyon bayanmu mu 'yan Najeriya da yunkurin da shugaba Muhammadu Buhari ke yi na kwato dukiyar talakawa da wasu azzalumai suka sace suka maida ita mallakinsu. Bayan haka ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga hukumar ERCC. Akwai wasu manyan sabbin shugabanni wanda muke gani ya kamata a bincike su, amma mun ji shiru. Saboda haka idan Ibrahim Magu yana jina, muna so idan har yana yaki da cin hanci da rashawa tsakani da Allah, to muna so a bincike su don duniya ta san cewa waɗannan mutane.
To Allah sa Malam Ibrahim Magoya jika daga Kebbi Banu mu yi Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Don shede ne karamar hukumar Lere State a Kaduna State a Gombe.
To me an ra'ayinka yau?
Ra'ayina shi ne akan gwamnatin Najeriya ya kamata binciken nan da take ya kamata ta sake ya kamata yawa talakawa aiki bisa abin da suka zaɓe ta don ta yi.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To bari mu sake koma Jos Plato. Salamu alaikum.
Alaikum salam, wajen gudunmu ya aiki?
Alhamdulillah.
An da gobari yau mu Malam Musa aike ne daga nan Angorobo Jos Plateau Nigeria.
To Malam Musa yau mai an ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne yana zuwa ga kasashen yamma. Yanda suke gobarin suke ɗaukan makamai suke zuwa kasashen musulmai suke watsa musu su je da jiragen sama da suke firkita su. To yanzu gashi nan su ma abin ya fara da musu kasu ke sun tsira su ma. To abin gashi nan yana tashi yana koma su. Allah da abin da suka yi za su je su same su. Na gode.
To mu ma mun gode da wannan ra'ayi. To bari mu sake koma a Kebbi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
A rediyonka tana kunne.
Eh, kuna magana da Malam Nasiru.
Eh, to amma ka kashe rediyonka dan Allah.
Na kashe Hajiya.
Yawa to, yanzu sai ka bayyana ra'ayinka.
Abinda an ra'ayi na Hajiya shine ina kira ga shugaban kasa idan yana da son talauci ya rage Najeriya to ya cire joint account. Ya ba local government kowace albashin ta directly ba tare da an ba gwamnati ba.
To Allah ya sa shi shugaban ya ji ka, mun kuma gode da wannan ra'ayi. To ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu je makwabciyar Kebbi Zamfara ko. Salamu alaikum.
Na'am. Wa alaikum salam. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jin ka daga Zamfara.
Kuna tare da Lawali sakataren gidan baki sakataren kungiyar majalisar nasiha ta kasa reshen jihar Zamfara.
To Malam Lawali mai an ra'ayinka a yau?
Wato ra'ayina a nan shi ne kira ne zane musamman ga gwamnatin jihar Zamfara. Saboda ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauki mataki game da biyan albashin ma'aikata. Mun doshi sallah amma ba wani motsi game da albashi. Wahalhalu sun yi mana yawa, sun yi ma al'umma yawa. Don haka nika kira ga gwamnatin jihar Zamfara a ji tsoron Allah a rage kashe kuɗi wurin bukukuwa ta raba ma 'yan siyasa a iya albashi.
To Allah sa gwamnatin jihar Zamfara ta ji. To Yobe salamu alaikum. To Yobe kana ji na? To layin Yobe ya katse. To muna sake godewa dukkan waɗanda suka samu dama suka buga waya, waɗanda ba su damu dama ba. Idan Allah ya kai mu ranar Talata za mu sake buɗe layukan wayanmu. Mun gode. To madalla, ga yadda wani ya bayyana tasirin azumi a gare shi.
Sunana Manufosta Adamu. A gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna. Babban abun da ya sa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai, suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa. Misali zan baka da unguwarmu, da a sahu ɗaya muke a masallacinmu, amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci ɗingim, kuma majority matasa ne suke ciki da ita. Sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda, yana rike da cazzi, ana nan ana dai an koma ga Allah. Amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa, don Allah su ji tsoron Allah, su tabbatar cewa wannan watan azumi ne, su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah. Ita riban nan fa lokaci guda ne, sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Bahrain ta ɗauki ƙarin matakai masu tayar da hankali a bisa dukkan alamu domin murƙushe masu yin adawa da ita. Mataki na baya-bayan nan shine yadda wata kotun Bahrain a bisa roƙon gwamnati ta bada umarnin dakatar da jam'iyyar hamayya ta ƙasar Al-Wafaq kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce wannan mataki mai tsoratarwa ne mun sanya idanu kan lamarin kuma muna kira ga jami'an Bahrain su sauya tunani kamar yadda muka saba fada su kallamiri mai ma'ana ga gwamnati yana da muhimmanci a tsarin hada al'umma daban-daban wuri guda domin zamowa kasa guda a lokacin barkewar zanga-zangar neman haƙƙi na ƙasashen Larabawa a shekarar 2011 mutane masu yawa sun mutu a lokacin da gwamnatin Bahrain ta dauki matakin murƙushe basu neman ƙarin haƙƙi Kirby ya lura cewa tun daga wancan lokacin gwamnatin Bahrain ta dauki wasu matakai ƙwarai na warware wasu daga cikin abubuwan da ke addaba al'amuranta amma kuma kakakin na ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ce matakin da Bahrain ta dauka na haramta jam'iyyar Al-Wafaq ya saba da kudirin tabbatar da ci gaba da warware matsalolin al'umma ko kuma aiwatar da sauye-sauye da har yanzu ba a cika su kamar yadda aka yi alƙawari ba Amurka ta bayyana damuwa cewa matakan da ake dauka kan Al-Wafaq da wasu matakai kamar na daure wani darajin kare haƙƙin bil'adama Nabil Rajab da kuma sake daure babban sakataren jam'iyyar Al-Wafaq Sheikh Ali Salman za su takaita yancin fadan albarkacin baki tare da gurgunta shirin sasantawa shekaru biyu a Bahrain an daure masu fafutuka an soke izinin zama yan kasansu sannan kuma an kori wasu da dama daga kasar a cikin watan Fabrairu wata kotun Bahrain ta yanke wa tsohon shugaban jam'iyyar National Democratic Action Ibrahim Sharif hukuncin daurin shekara guda a gidan yari bisa zargin baci ga tsarin mulki a kasar Bahrain duka-duka da Mr. Kirby ya ce wayannan suna karkatar da Bahrain daga muhimman tattaunawa da za su tabbatar da tsaronta da daidaituwar al'amura da kuma ci gaba da sauye-sauye da shugabancin kasar ke yi a cikin shekaru 16 tun daga lokacin da aka yi na'am da daftarin yin gyaran kasa na Sarki Hamad Amurka ta dade tana fadar jam'iyyun adawa da suke bayyana ra'ayinsu cikin lumana ga gwamnati yana da muhimmanci ga tsarin hada jama'a wurin daukan shawarwari samar da yanayi da zai bada duk jam'iyyun siyasa daman bayyana ra'ayinsu cikin lumana abu ne mai muhimmanci ga Bahrain da ko ina a fadin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai.
Sa dinkin duniya ta fitar da rahoto cewa dubun-dubatan mutane da suka rasa matsugunansu a arewa maso gabashin Najeriya suna fama da karancin abinci. Ingancin harkokin tsaro da aka samu yanzu yana ba da dama ga cibiyoyin agaji su isa yankunan da lokutan baya kungiyar mayaka ta raba da sauran al'umma. Kakakin ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin kai Jen Lake ya ce ma'aikatan jin kai da suka koma yankin sun bayyana irin barna da kuma halin kunci da mutane ke zaune ciki. Ya ce suna matukar fama da karancin abinci yayin da kimanin mutane 500,000 suke buƙatar tallafin abinci cikin gaggawa. Ya ce galibin mutanen yankin manoma ne idan aka raba su da gonakinsu kuma ba za su iya noma abincin da za su ci ba. Sun shiga cikin damuwa kenan kwanaki biyu da suka shige jami'in kula da ayyukan jin kai yace an ba da tallafin dala miliyan 13 domin tallafawa yan gudun hijiran abinda ya bayyana a matsayin somantabi yan jaridar Afirka ta Kudu sun shiga titunan birnin Johannesburg da Cape Town yau Juma'a suna zanga-zangan kin amincewa da abinda suka kira yunkurin hana su gudanar da ayyukan su ba tare da tsangwama ba
To a gaishe ki masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya.